أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك مدساكي سادوا أيوم وانديكي شيدا وطن ربيع الأول شكرا دبو دا دارين هدو دا أربعين باية هجرة من زع الله صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة وانده كما يدا كي دا شا هدو دا وطن نوفمبر دبو بيو دا شا سفر هاري انزومنا تكين كراتو عشكونا اللي تافي البركة عقيدة أهل السنة والجماعة وانده ببما لمي الشيخ محمد بن صالح العثيمين يولفا a wancan satin mun yi bayani akan wato sifatu rida, yardan Allah subhanahu wataala, ko ba ka bane? Muka yi bayani muka ce Allah subhanahu wataala yana yarda da mu'minai bayinsa, nan muka tsaya. Saboda haka yau za mu tashi daga inda malam yake cewa wa nu'minu bi anna Allah ta'ala yaghdabu ala man yastahiqu al-ghadab min al-kafirin wa ghayrihim. Haka na ko? Na'am. Har yanzu malam na cikin bayani ne akan wato abin da ya shafi sifofin Allah da sunayensa. Yayi bayani akan sifatu riba, wato sifan yarda. Yanzu kuma zai magana akan sifan wato fushi. Shine yake cewa wa nu'minu, kuma muna yin imani bi anna Allah ta'ala, cewa Allah subhanahu wa ta'ala yaghdabu ala man yastahiqu al-ghadab min al-kafirin wa ghayrihim. Allah yana fishi da wanda ya cancanci fishinsa daga cikin kafirai da kuma wannancinsu. Allah yana fishi da duk wanda ya cancanci fishinsa. Dalili akan wannan shine me? Shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala, adh-dhannina billahi dhanna as-saw'i alayhim da'iratu as-saw' wa ghadiba Allahu alayhim. Farkon aya Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa yu'adhibu Allahu al-munafiqin والمنافقات والمشركين والمشركات سيتي الظانين بالله. الله زي عزب سد منافقي مزا دماتا دكما مشركي مزا دماتا سيتي الظانين بالله ظن الصو ما سو مومونا زتو دا الله. الله زي عزب سد ما سو مومونا زتو دا الله التي عليهم دائرة الصو واتو مصيفة ميكي ويعوا ya tabbata akan su. Wannan ma'ana alaihim da'iratu saw, wato mumunan masifa ne kewayawa ya tabbata akan su. Sai kuma Allah yake wa ghadiba Allahu alaihim, kuma Allah yayi fishi akan su. Wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahum, kuma Allah ya fi ne musu wa adda lahum azaban ilma, kuma ya tana da musu azaba mai radadi. Saboda haka wannan shine akidar ahli sunna wal jama'a. Muna tabbatar da cewa Allah yana fishi kamar da ya dace da girmansa da daukakansa. Fishin Allah ba da yake ba da fishin halittansa. Kuma ba za mu canza ma'anan kalma ba mu ce yanzu wasu ba sa waɗanda ba su yarda da cewa Allah yana fishi ba suna gani idan muka ce haka kamar mun kwatanta Allah ne da bayinsa. Idan suka zo fassara irin waɗannan ayoyin ne za su ce idan Allah ya ce wa ghadiba Allahu alaihim, Allah ya yi fishi a kansu, sai su ce azaban Allah ya tabbata a kansu. Ina fata mun gane. Sun sai su canza kalman ghadab zuwa azab, sun sai azaban Allah ya tabbata kansu. To amma kuma wannan kuskure ne, saboda me Allah subhanahu wataala yana hada kalman ghadab da azaba a aya guda? Wannan kuma shike nuna cewa ghadab din wato fishinsa daban yake da azabansa. Kamar ayan da zamu karanta gaba, misali Allah yace walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhi ghadab min Allah wa lahum azabun azim. Mun ga ko yace alaihim ghadabun wa alaihim ghadabun min Allah, sai kuma ce walahum azabun azim alati walakin man sharaha bil kufr sadran, amma wanda ya zama to zuciyarsa na farin ciki da kafirci, alati fa alaihim ghadabun min Allah, fishi daga wurin Allah ya tabbata akan su. Sai kuma ce walahum azabun azim, kuma azaba mai girma ya tabbata akan su. Ashe kenan azaban daban take da fishin, ina fata mun gane saboda ka ba daidai bane a fassara gaba din da azaba sai mu fassara shi yanda take kawa mu sai Allah yana fishi amma ya fishi sa yake sai mu sai yana fishi ne kamar da ya dace da girman sa da daukakan sa laysa kamithli shay'un wa huwa samiul basir wannan shine babban kaida tun farko mun fara ya kamata mu dinga tuna da wannan kaida laysa kamithli shay'un wa huwa samiul basir saboda ka Allah yana fishi kamar da ya dace da girman sa da daukakan sa na'am sai kuma malaiti wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala wajhan mawsufan bil jalali wal ikram haka na kuma muna yin imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da fiska fiska mawsufan bil jalal wanda aka sifanta ko kuma wanda ya sifantu bil jalali da girma da daukaka wal ikram da kuma karamci dalili akan haka shine fa dai Allah subhanahu wa ta'ala ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فأخوانا الله يتمي كل من عليها فاني كما أخواني لكي دوك وان دي كي كانتا معنى دوك وان دي كي كانتا فاني ميكاري واني كوا دا كومي زي كاري فيتمي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كما فيتكا وبنجي جنكا ما أبوتين جير مار داوكاكا دا كرمتي شيني مي وانزوا سبلاكا آيا تاتبتا لتوا الله سبحانه وتعالى ينا دا فيتكا amma kuma ya fiskan sa take Allahu alam fiskan sa yana nan kamar da ya dace da girman sa da daukakan sa ina mata mun gane haka nan kuma mallai yace wa nu'minu bi anna Allah bi anna lillahi ta'ala yadai haka nan kuma muna yin imani da cewa Allah subhanahu wataala yana da yadai yana da hanaye guda biyu karimatain masu karamci azimatain masu girma ina mata mun gane baba dikin aku wannan bi anna lillahi ta'ala yadain muna yin iman da cewa Allah subhanahu wataala yana da hanaye guda biyu yadain hanaye guda biyu karimatain masu karamci azimatain masu girma dalili akan haka shine ne fadin Allah subhanahu wataala bal yadahu mabsutatan yunfiku kayfa yasha Allah yace farko wannan aya ne Allah yace wa qalat al yahud yadu llahi maglula Yahudawa ne suka ce me suka ce hannu Allah a kankame yake me suke nufi da haka wato suna nufi Allah murawaci ne wannan suna nufi da haka wa ya fi Allah suka ce yadullahi maglula hannu Allah a kankame yake sai Allah yace Allah yace gullat aidihi hannuwansu ya kankame wa lu'inu bima kalu kuma an tsine masu saboda abin da suka fara sai Allah yace bal yadahu mabsutatan Allah yake a ai hanayensa guda biyu mabsutatan sun fi da dune yunfiku kayfa yasha yana ciyarwa kamar da yake so ina fata mun gane saboda haka Allah subhanahu wataala ayan tana tabbata da cewa Allah subhanahu wataala yana da hanaye guda biyu masu karamci kamar da mallake karimatain masu karamci shi yasa Allah ya rajje ga Yahudawa da suka ce shi marwaci ne Allah yake hanayensa guda biyu sun fi da dune yana ciyarwa kamar da to kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace yadullahi mal'a yace sahahu layl wa nahar yace hannu Allah subhanahu wa ta'ala a cike take sahahu layl wa nahar Allah shine mai yawan kyauta dare da rana wannan shi manasa saha ai kasratul ata Allah shine mai yawan kyauta dare da rana sahahu layl wa nahar saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala hana yansa shi fil dadune kuma yana da karamci azimatain kuma suna da girma wato girman hannu Allah ko kullum mutum ba zai iya kawo ba shi yasa idan mun tabbatarwa Allah da sifan hanaye hakan baya nuna cewa muna kwatanta hanayensa da hanayen halittunsa saboda ko kullum ba za su iya kawo yanayin girman hannu Allah subhanahu wataala ba shi yasa mallan ya kawo ayan da take gaba yace wa ma qadarullaha haqqo qadrihi Allah yake cewa su kafiri fa ma qadarullaha haqqo qadri basu kaddara Allah basu girmama Allah yanda ya kamata ba sai ta ne yace wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyama yace kasa gabaki dayanta damkar sa ce ranar tashi kiyama Allah zai damke kasa was samawati matwiyatun bi yamini kuma sammai bakwai gabaki daya ababan na daya ne a daman sa za nan na dai su gabaki daya Allah ya rike su da daman sa to ya kake tunanin irin wannan hali zai kasance ina ba ta mu gane kaga kwata kwata ko kwalmu ba zai iya kawo ba saboda idan Allah fa nace zai nade samme guda bako wadannan samme guda bako fa suna da bala'in girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kwatan kwatin sama ta farko dangane da sama ta biyu kamar ka dauki zobe ne ka jefa a cikin sahara haka na kuma na biyu dangane da na uku haka na kuma na uku dangane da na hudu haka har zuwa na bakwai to amma a haka Allah zai nade su kuma ya rike su a daman sa saboda haka kokolamu ba zai iya kawo ya hannu Allah fa wata laiki ba sai dai mu sai kawai mu Allah ya tabbata mana cikin alqur'ani kuma mun yi imani da shi kawai ina fata mun gane yawa saboda haka muna mun yi imani cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da hanaye guda biyu masu karanci masu girma ina fata mun gane sai kuma da cewa nu'minu bi anna lillahi ta'ala aynay haka nan kuma muna yin imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da idanu guda biyu aynain ithnatain idanu guda biyu haqiqatain na haqiqa ina fata mun gane لقوله تعالى صبر فضي الله مدى في سرك وصنع الفلك بأعيننا ووحينا الله صلى الله عليه وسلم وصنع الفلك وتكي كسسك جرقي بأعيننا دا إذا نمو ووحينا دا كما وحيمو إذا ودنا أعيو ينسوزو دا يوى أتكام فان بك إن دا الله صلى الله عليه وسلم لاباري أكان النبي نمو سيئي بياني أكان أمورين دا يمسا أكان يا يجرقي كما سيئتي بأعيننا دا إذا نمو ina fata mun gane saboda haka wadannan ayoyi sun tabbatar da sifan idanu ga Allah subhanahu wataala saboda haka muna tabbatar da su kamar da Allah ya tabbatar ma kansa malai ce wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hijabuhu an-nur wato shamakin Allah shine me shine aske Allah manzala ce law kashafahu la ahraqat sabahatu wajhi inda Allah zai yaye wannan shamakin la ahraqat sabahat wajhi man taha ilayhi basaru da wato hasken fiskan sa zai kone duk abin da ganin sa ya kai zuwa gare shi min khalqi na daga halitun sa ina wada mun gane saboda haka Allah wannan ayan inda malam ya kawo shi a san da yake tabbatar da fiska da yafi dacewa saboda ayan tana tabbatar da fiskan Allah ne ina fata mun gane saboda yace la ahraqat sabahat wajhihi saboda kai yana tabbatar da fiskan Allah amma kuma ina ganin malam ya kawo shi ne saboda fadin manzo Allah man taha ilayhi basaruhu ina fadaran tunda albasar din ai albasar ne yubsiru bi ainihi Allah yana ganin ne da idanunsa ina fata mun gane saboda haka wannan hadisi yana tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da fiska kamar da ya dace da girman sa sannan kuma yana cewa shamakin Allah shine haske ina fata mun gane haske ne mai girma sosai yasa bai yuwa a gan Allah subhanahu wataala saboda girman wannan haske sai fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Isra'il mizada aka tambaye shi kagan Allah yace nurun anna arahu yace haske ne ta yaya zan ganshi haske ne yana da girma sosai ba yanda za a yi jikin mu yana da rauni kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa khulqal insana da'ifa an halici mutune da rauni jikin mu a yanzu haka nan duniya ba zai iya daukan nauyin wannan hasken ba shi yasa annabi Musa dan da yace da Allah me yace da Allah rabbi arini anzur ilayk yace ya kai Allah ka nuna mu in duba zuwa gare ka ya Allah yace masa Allah yace lan tarani ba za ka iya gani na ba walakin anzur ila aljabal amma ka duba zuwa ga dutse mai girma babba Allah yace fa in istaqarra makanaha fa sawfa tarani idan ta tabbata wurin ta to za ka gani Allah yace falamma tajalla lil jabali yace me ja'alahu dakka da Allah ya bayyana zuwa ga wannan dutse ma'ana da haske Allah ya bayyana zuwa ga wannan dutse sai ya sanya dutsen ya zama nikakke dutse fa babba mai girma mai karfi sai ya darkake ya zama nikakke wannan abun da Musa ya gani da idon sa shi yasa Musa ya fadi ya suma ba wai haske Allah Musa ya gani ba ina fata mun gane a'a yayi mamaki ne ya tsorota ne yanda dutse mai girma mai kato ya darkake a lokaci guda kawai wannan yasa shi ya sume ina fata mun gane saboda haka shi yasa ba zai yi kwata-kwata idanun mu a nan duniya mu gan Allah ba saboda wannan haske shi yasa manzo Allah ya cewa law kashafahu da zai yaye ta la ahraqat sabahat wajhi da fi da hasken fiskan sa zai kone man taha ilai baka duk wani abin da ganin sa ya kai zuwa gare shi din kalki na daga halikan sa to karami misali ma ga rana ma idan ana rana to sai mutum zai fita cikin rana ya kalli ranar mutum ba zai yaba to ina kuma ga hasken ubangiji subhanahu wataala sai mallam yace wa ajma'u ahlus sunna, kuma ahlus sunna sun yi ijma'i, sun yi ittifaqi ga baki da ala annal aynain ithnatain, akan cewa idanu Allah guda biyu ne. Wa yu'ayyiduhu, kuma abin da yake karfafa wannan magana shine ne qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam fi dajjal, shine magana da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada game da dajjal, masihud dajjal. Masihud dajjal yana daga cikin wato alamomin tashin kiyama, zai zo a ƙarshen duniya, kuma zai zo ne Allah ya bashi daman yin abubuwa da yawa wanda suka saba hankali, abubuwa wanda suka saba al'ada. Dajjal ne zai zo fa ya umurci sama ta saukar da ruwa, kuma sama ta saukar da ruwan, idan ya kira mutane zuwa ga su bauta masa, idan suka ki zai umurci kasan su ta bushe gabaki da duk wani abu da suke da shi a gonan su ya bushe ya halaka, zai kashe mutum kuma ya sa masa rai ya tashi, zai yi abubuwa da dama wanda suka saba al'ada, wannan shi zai sa mutane su bi shi. Ina fata mun gane. To amma kuma duk da wadannan abubuwa fa da yake yi, manzo Allah ya ce innahu a'war, mutum ne a'war, ma'ana yana da idanu biyu, daya ya lalace da daya kawai yake gani. Ina fata mun gane. Wannan shi ne ma'ana a'war. Idan ka ce a'war, ma'ana mutum yana da idanu guda biyu, daya ya lalace da yake gani. Shi yasa wasu malamai suka fassara da ake ce masihul dajjal, suna fassara masidin ay mamsuhul ayn, ma'ana an shafe idon sa guda daya, saboda ka yana gani ne da ido daya. Bil munasaba, da wannan bayani shi ne zamu fahimci cewa hotuna da ake yadawa kwanakin baya, wani ya turo mu akwai hoton wani yaro da aka ce an haife shi a Israel, yana da ido guda daya a tsakiyar goshin sa, haka ana cewa wannan yaro shine dajjal, in ya girma shi zai zama dajjal. Hoto ga hoton, hoto ga ba yana nan, ana yadawa, ana cewa hoton dajjal. Yawa masu yada wannan hoton rashin fahimta suka yi, ba su fahimci ma'anar a'awar ba ne. Da manzo Allah ya ce dajjal a'awar, ma'ana yana da idanu guda biyu, daya baya gani, ba wai yana da ido guda daya a tsakiyar goshin sa ba, wannan ba shi ne ma'anar a'awar ba. Ina ba za mu gane. To ga da wannan zamu fahimci cewa wannan hoton da ake yadawa, in ma akwai wani halitta haka, to ba dai shi ne dajjal ba. Dajjal da manzo Allah ya sanda mu huwa a'awar, ma'ana yana da idanu guda biyu, daya baya gani. Ina ba za mu gane. Saboda ga manzo Allah ya ce innahu a'awar, shi dajjal a'awar ne. Sai ce wa inna rabbakum laysa bi'awar, amma kuma ubangijinku ba a'awar bane. Sai ya zama to shi ubangijinku yana gani da idanun sa guda biyu, ba kamar dajjal bane mai gani da ido guda daya. Wannan shine mahallu shahid, shi yasa mallan ya kawo wannan aya, wannan hadisin, wannan hadisi yana kara tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala yana da idanu guda biyu. Saboda yake shi ba kamar dajjal ba. Kuma wato Allah ya yi wannan ne domin ya zama to alama ga mutane su san cewa wannan mutumin da yake cewa shi Allah ne ba Allah bane. Kuma duk da wannan abubuwa da yake ta yi, ya rayar da matacce ko kuma ya sa ruwan sama ta sauka, duk da wannan abubuwa da yake yi, ya kasa magance idonsa da baya gani da shi. Ina ba ta mu gane. Sai wannan ya zama to alama akan rauninsa, duk da wannan abubuwa da zai ta yi, hakanan zai yawo a duniya idonsa da ya baya gani. Kuma na cewa shi Allah ne, kuma yana yin abubuwa, amma kuma zai kasa magance idonsa da baya gani. Ina fata mun gane. Saboda haka wannan hadisi yana kara tabbatar cewa Allah subhanahu wataala yana da idanu guda biyu, kamar da suka dace da girman sa da daukakan sa, ba mu san ya suke ba. Sai kuma mallan yace wa nu'minu bi anna Allah ta'ala la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful khabir. Muna yin imani da cewa Allah subhanahu wataala la tudrikuhu al-absar, wato ganin idanu ba sa rikanta, wa huwa yudriku al-absar, amma kuma shi yana rikan ganin idanu, wa huwa al-latif, kuma shi ne mai tausasawa, al-khabir shi ne masani. Saboda haka a cikin ahli sunna wal jama'a ba zai yiwu mutum ya ga Allah subhanahu wataala a nan duniya ba. Ina ba ta mu gane. Duk wanda yake ya ga Allah a nan duniya to makaryaci ne, ba zai yiwu ba kwata kwata, ba yanda zai mutum ya ga Allah a nan duniya. Amma kuma mu'mine za su ga Allah a ranar tashin kiyama. Shi yasa mallan yace wa nu'minu bi annal mu'minin, amma kuma muna yin imani da cewa mu'mine yarawna rabbahum yawmal kiyama, za su ga ubangijin su a ranar tashin kiyama. Menene dalili akan haka? Allah kuma yana cewa wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, Allah yace wujuhu fiskoti yawma idin aranan wato aranan ta kiyama nazira za su kasance cikin annuri cikin haske ila rabbiha nazira suna masu kallo zuwa ga ubangijin su Allah ya samu a cikin su saboda haka fiskoti masu haske za su kasance suna kallo zuwa ga ubangijin su a ranar tashin kiyama ina fata mun gane saboda haka mu'minai za su ga Allah a cikin aljanna bal gani Allah shi ne kari da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi a cikin aya da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lil ladina ahsanu al husna yace wa ziyada yace wadanda suka kyautata za a ba su wato kyakkyawa za a saka musu da kyakkyawa al husna wannan shine aljanna sai yake wa ziyada da kuma kari wannan kari manzo Allah ya fassara shi da gani Allah subhanahu wa ta'ala yace innakum satarawna rabbakum satarawna rabbakum fal qamar fi laylatil badr yace za ku ga ubangijinku kamar da kuke ganin wata a daren badar wato daren 14 ko 15 lokacin da wata yake fita ya zama to ya cika a yanda kowa zai zauna a gidansa ya kalli wata haka nan kowa zai zauna cikin gidansa a aljanna ya kalli ubangiji shine manzo da manzo yace satawara rabbakum kal qamar fi laylatil badr yace la tudamuna fi ru'yati ba za ku dinga ture ture ba wajen ganin sa kowa zai ganin shi a nasai a cikin gidansa a cikin aljanna kuma manzo da cewa idan muka ga Allah sai ma mu manta da neman aljanna ma gaba daya eh sai wato ganin Allah zai fi mana dadi sama da duk dadin da zamu ji a cikin aljanna Allah ya samu a cikin su saboda kan muna tabbatar da wannan saboda nasoshin alqur'ani da hadisi sun tabbatar da wannan sai kuma Allah yace wa nu'minu bi anna Allah ta'ala la masala lahu likamali sifati kuma muna yin imani da cewa Allah subhanahu wataala babu wani kwatankwaci gare sa saboda mai saboda cikakken sifofin sa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu tantamshi wa huwa as-sami' kuma shine mai ji al-basir shine mai gani saboda ka zuwa nan malam ya kawo sifofi daban-daban na Allah subhanahu wataala wanda Allah ya tabbatar ma kansa ko kuma manzo Allah ya tabbatar masa daga nan kuma zai zo kuma ya dinga kore wasu sifofi daga Allah sifofi da Allah ya kore su gaban kansa ko kuma manzonsa ya kore su gaban Allah daga ciki Allah yace wa nu'minu bi annahu la ta'khuduhu sinatun wala nawm haka nan kuma muna yin imani da cewa la ta'khuduhu sinatun cewa Allah wato sinatun jangadi ba ta kama shi wala nawm haka nan kuma baya bacci me yasa yake li kamali hayatihi wa kayyumiyatihi saboda mai saboda cikakken rayuwarsa da kuma kayyumiyati saboda kasancewa shine al-qayyum ana shine mai tsayuwa da wannan cinsa ina fata mun ga saboda ga shi yasa baya baki kuma baya gangade mu yi bayanin wannan a baya ko ba ka wani sai kuma lace wa nu'minu bi annahu la yuzlimu ahadan li kamali adlihi haka nan kuma muna yin imani cewa Allah baya zalunta kowa saboda mai li kamali adli saboda cikakken adalcinsa Allah baya zalim Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa cikin hadisi kursi yace me ya ibadi inni haramtu zulma an nafsi ya ku bayina ni na haramta wa kaina zalimi Allah baya zalim a cikin alqur'ani Allah yace me yace wali kullin darajatun mimma amilu wali yuwaffihum a'maluhum wa hum la yuzlamun saboda ba yanda Allah ba zai zalunci kowa ba yasa yake wani kullin darajatu min ma'anihi kowa da mu'mina da kafire kowa za a saka shi ne a daraja na gidan da yake ciki na aljanna ko wuta bisa ga aikinsa kamar da kuka sani aljanna darajoji ne kamar da wutan jahannama ma daki ne zuwa kasa saboda ka gurgurdan aikinka na alkhairi gurgurdan darajar da za a saka cikin aljanna haka kuma gurgurdan mu'mina aikin kafiri gurgurdan dakin da za a sa shi a cikin wuta ina fata mun gane shine wani kullin darajatu min ma'anihi Allah ta wali yuwaffihum a'malu za mu cika musu ayyukan su mana duk wanda yayi aiki alheri za a cika masa ladan sa duk wanda yayi mumuna aiki kuma shi kuma ba za a kara masa laifi akan abin da yayi aikata ba shine wali yuwaffihum a'malu sai ce wa hum la yuzlamun ba za zalunce su ba saboda Allah baya zalunci yace wa bi annahu laysa bi ghafilin an a'mal ibadihi haka nan kuma muna yin imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala baya gafala akan ayyukan bayinsa li kamali rakabatihi saboda cikakken tsaronsa wa ihatatihi da kuma ilminsa wanda ya kewaye komai saboda Allah baya ga fala kuma Allah bi ghafilin amma ta'malu Allah baya ga fala daga abinda suke aikatawa duk mun yace wa nu'minu bi annahu la ya'jizuhu shay'un fis samawati wala fil ard kuma muna yin imani da cewa la ya'jizuhu shay'un babu wani abu da yake iya gajiyar da shi babu wani abu da yake iya gajiyar da Allah fis samawati a cikin samai wala fil haka kuma a cikin kasa saboda me yace li kamali ilmihi wa qudratihi so da cikakken ilminsa da ikonsa me yasa yace li kamali ilmihi wa qudratihi so da cikakken ilminsa da ikonsa saboda me duk sanda mutum ya kasa yin wani abu to ya kasa ne imma saboda rashin ilimi ko kuma rashin iko ko ba kuma ne idan ka zo ka ce mu yanzu na mallam Idris ka rubuta mu wasiƙa da faratanci zan kasa rubuta maka saboda me saboda bani da karfi a saboda bani da ilimin faransanci ina fata mun gane saboda ka wannan lokaci mutum yakan kasa yin abu saboda rashin ilimi haka ne kuma yakan kasa yin abu saboda rashin iko to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abu da yake yi ya gajiyar da shi ba zai kasa yin wani abu ba saboda me saboda cikakken ilimin sa da iko sa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah yace lalle lamarin sa idza arada shay'an idan ya nufi wani abu kawai me zai ce mata an yi kula shi ne ya ce mata kun fa ya kun ka kasance kuma wannan abun ya kasance sai kuma yace wa bi annahu la yalhaqu ta'bun wala iya li kamali quwwatihi haka nan kuma muna yin iman da cewa la yalhaqu ta'bun wato gajiya ha gajiya baya samun shi wala iya haka nan kuma kasawa ni kamaliku wadi saboda cikakken karfinsa Allah kuma yana cewa walaqad khalaqna samawati wal ard hakika mun halici samai da kasa wama bainahuma da kuma abin da ke tsakanin su fi sittati ayyam a cikin kwanaki guda shida sai ta ne yace wama massana min lugu kuma babu wani gajiya da ya shafe mu babu wani gajiya ko kasawa sai ta mallake ai min tabin wala iya wato babu wani gajiya ko kasawa da ya shafe mu da muka yi wannan sai kuma malaiti wa nu'minu bi thubuti kulli ma athbathahu Allah li nafsihi kaga zuwa nan ya kawo wasu sifofi wanda Allah ya kore su daga gare shi Allah baya gajiya Allah baya bacci baya gengedi baya zalunci baya gafala irin waɗannan abubuwa duka Allah ya kore su daga gare shi kamar yadda ya tabbatar ma kansa wasu sifofi haka nan kuma ya kore wasu sifofi daga gare shi sau kamar da yake wani bisubuti kulle ma a tabbatar Allah wani nafsi muna yin imani da tabbatar da duk wani abun da Allah ya tabbatar ma kansa au athbathahu lahu rasulu ko kuma manzansa ya tabbatar masa shi min al asma wa sifat daga sunaye da kuma sifofi lakinnana natabarra min mahdhurin azimin amma kuma muna barranta daga abubuwa masu girma guda biyu wanda aka yi mana gargadi a kansu shine mahdhurain azimatain abubuwa masu girma guda biyu wanda aka mana gargadi a kansu huma sune menene sune at-tamthil wato kwatanta Allah da wani da wanda cikin halittunsa an yaqula bi qalbihi aw lisanihi sifatullahi ta'ala fa sifatul makhluqin wato shine mutum yace da zuciyarsa ko kuma da harshensa mutum yace sifatullahi ta'ala ka sifatul makhluqin yace sifofin Allah ta'ala kaman sifofin halittunsa ne wannan ka kwatanta Allah da halittunsa muna barranta daga irin wannan abu haka ne kuma wattakif muna barranta daga takif wato kamanta halittar Allah an yaqula bi qalbihi aw lisanihi kayfiyatu sifatillahi ta'ala kaza wa kaza wato mutum yace da harshensa ko kuma da zuciyarsa yace kayfiyatu sifatillah yanda sifofin Allah yake sune kaza da kaza da kaza muna barranta daga wannan mun karanta a baya babban kaida da Imam Malik ya bamu yace menene yace al-istiwa ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib wa su'al anhu bid'ah to daga wannan kaida ce wanda malamai suke tabbaka suna aiki da shi a duk sauran sifofin Allah idan mu aka tambaye ka ya jin Allah yake samu sai as-sam'u ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib wa su'al anhu bid'ah idan aka ce ya idon Allah yake samu sai al-aynan ma'lum wal kayf majhul a haka kowanne sifa daga sifofin Allah malamai suna aiki da wannan kaida man malik akai shi da kuma wanda ke wa nu'minu bi intifa'i kulli ma nafahu Allah an nafsi haka nan kuma muna yin imani da kore duk wani abin da Allah ya kore daga kansa aw nafahu anhu rasul ko kuma manzansa ya kore su daga gare shi wa anna zalika nafiya yatadamman ithbatan likamali jiddihi haka na kuma muna iman da cewa wannan korewan idan muka kore sifa wannan korewan yatadamman yana kunshi da tabbatar da cikakken akasin wannan haka ne wannan bayani bi ma'ana duk sanda mutum ya kore yace Allah subhanahu wa ta'ala baya zalimi wannan korewan yana haje da tabbatar da cikakken wato kishiyan wannan wato adalci idan ka kore kace Allah baya zalimi kana tabbatar da adalcin Allah fi nafil waq ina fata mun gane idan ka kore kace Allah subhanahu wa ta'ala ba daidai bane kana tabbatar da cewa Allah yana magana saboda ka duk wani sifa ta tawaya wanda ya bai dace da girman Allah ba idan muka kore shi to muna tabbatar da cikakken kishiyanta wannan shine wa anna zalika nafiya yatadamman ithbatan likamali hudhihi sayace wa nasqutu amma sakata Allahu anhu wa rasuluhu haka nan kuma muna shuru akan abinda Allah da manzansa suka yi shuru akai duk wani abinda Allah da manzansa ba su sanar da mu ba game da shi to mu ma ba mu sani ba sai mu yi shuru akai ina fata mun gane da aka tambaye mu sai mu ce ba mu sani ba kuma wannan ba aibi bane malike wa nara anna as-sayra ala hadha at-tariq fardun la budda minhu malike muna gani cewa bin wannan hanya farilla ne wajibi ne la budda minhu babu makawa daga gare shi me yasa yace wa zalika li anna ma athbathahu Allah li nafsi saboda abinda Allah ya tabbatar wa kansa aw nafahu anha ko kuma ya kore shi daga gare shi subhana wa huwa khabarun ya zaman labari akhbara Allah bihi an nafsi wanda Allah ya bayar akan kansa wa huwa subhanahu a'lam bi nafsi kuma shi Allah ya fi kowa sani kanshi wa asdaqu kila kuma ya fi kowa ma gaskiyan magana wa ahsanu hadithan kuma ya fi kowa kyakkyawan zance wa al-ibadu la yuhituna bihi ilman kuma su bayi ba za su iya kewaye da shi ba da ilimin shi saboda ka sai zama to duk abinda Allah ya sanar da mu sai mu yi imani da shi ba tare da mun kara wani abu ba akai haka nan kuma malaike wa ma asbathahu lahu rasuluhu haka nan kuma abinda manzansa ya tabbatar masa aw nafahu anhu ko kuma ya kore su daga gare shi fa huwa khabaru labari ne akhbara bihi anhu wanda manzo Allah ya bayar akan shi wa huwa a'lamu an-nasi bi rabbihi kuma shi ne yafi mutane sanin ubangijinsa ko ba haka wani akwai wanda yake manzo Allah sanin Allah babu saboda duk abinda manzo Allah ya sanar da mu sai mu yi imani da shi haka yace wa ansahu al-khalq kuma shi ne yafi nusar da halitta wa afdaquhum kuma shi ne yafi su gaskiya wa afsahum kuma shi ne yafi su iya bayani ina fata mun gane saboda haka sai ce malaka fa fi kalamillah ta'ala wa rasulihi kamalul ilm saboda haka a cikin maganganun Allah da manzansa kamalul ilm akwai cikakken ilimi wasidik akwai cikakken gaskiya wal bayan hakuma akwai cikakken bayani fala uzra fi raddihi aw taraddudi fi qabulihi saboda haka babu uzuri ga wani ya marda su yace yake karba aw taraddudi fi qabli ko kuma yayi shakka akan karban wannan bayani ina ba da mun gane saboda haka wannan zuwa nan mallan ya gama bayani akan wato abin da ya shafi sifofin Allah da kuma sifofin da Allah ya tabbatarwa kansa da kuma sifofin da Allah ya korewa kansa saboda haka akidan ahlus sunna wal jamaa game da wadannan sifofin shine muna tabbatar da su duk abin da Allah ya tabbatarwa kansa muna tabbatar masa duk abin da Allah ya korewa kansa muna kore shi ina ba da mun gane sannan kuma ba mu kamanta ko kuma mu kwatanta sifofin Allah da sifofin halittunsa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wannan shine babban kaida wanda ya kamata kullu mu dinga tunawa duk sanda muka zo muna magana akan sifofin Allah subhanahu wata'ala sannan now sabon ko mu karanta wannan na abin da yake gaba mu karanta na ga kamar lokacin da yayi ne da kuma ga mu karanta to now afa ana to jike na zo sa ne insha Allah abin da mu karanta daidai Allah ya ba mu ladan sa inda kuma muka yi kuskure Allah ya yafi mana Allah ya kara mana fahimta subhanaka Allahu bihamdika shada la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik da akwai tambaya da ya biyu sai mu amsa da ba aikana wa alaikum salam na'am. نعم. نعم. وبأنه ليس بغافل عما عن أعمال عباده. kuma ana muna yin imani cewa Allah baya gafala gabarin ayyukan bayinsa, mana yana sane da ayyukan bayinsa, yana ganin su, ba abin da za su yi wanda wato ba tare da saninsa ba, ya zama to ya gafala lokacin da suka yi. Ina fata mun gane wannan mana, kamar da Allah ya tafin alfa, wamma Allah bi ghafil amma tamalun, Allah baya gafala ga abin da kuke aikatawa. Na a ƙarshe mun ga yake li kamali raqabati, so da cikakken tsaronsa, mana ya sa mana ido, ya tsare, yana ganin duk abin da muke aikatawa. Wa ihatati, da kuma kewayewansa, kewayewan iliminsa, iliminsa ya kewaye da komai, wannan mana raqabati wa ihatati. Ina ba da mun gani. Na wa ansahu law, mana shi yafi masu nasiha, mana shi yafi nufar da su, shi yafi nufar da halittu. Wa ansahu alqalb, qalb salam. نعم نعم لا تدركه الأبصار وتغني إدانو باسوا رزقان الله مانا إدانو مبازامو يا رزقين الله با. وهو يدرك الأبصار أما كما الله ينعقني إدانو موتاني ينعقني قومي وتوانا آية بانسونا نايني ساتيبان أبا أكي سيدة مالا يتنبا ودان سونا أمفاني دوانا آية su tabbatar da cewa ba zai yi azan Allah a nan duniya har da lahira ma. Ina fata mun gane saboda mai Allah ce la tudrikuhu al-absar, kwata-kwata idanu ba za su iya ganinsa ba. Ina fata mun gane. To amma kuma abinda ayan take korewa, Qur'ani yana fassara juna ne. Ina fata mun gane shi yasa mallan ya kawo ayan da ke gaba, wujuhu yawmaidhin nadira ila rabbiha nadira. To ga aya wancan aya ya tabbatar cewa za mu ga Allah a ran tashin kiyama. Sai ga mutum abinda wannan aya take nuni shine ba za mu yi riskan Allah ba, wato idrak shine wato ka ga abu ganin ka ya kewaye shi gaba daya. Wannan Allah ya kore wannan ba zai yi ba. Ina fata mun gane. Dan Allah bai ce la tarahul absar, bai ce idanu ba za su gan shi ba, ya ce ba za su yi riskan sa ba. Ma'ana idrak nan shine al ihata min kulli waje, ya zama to mun gani mu ya kewaye Allah gaba daya, to wannan ba zai yi ba, hatta cikin aljanna ba zai yi ba. Sai da mu ga iya abinda Allah zai nuna mana, amma idanun ba za su iya kewaye Allah subhanahu wataala ba. Wannan shine ma'anar idra, shine la tudrikuhu al-absar, ida ganin idanu ba za su iya riskanta ba, amma kuma shi yana ganin idanu gaba daya. Na'am. Kwara kwa ba inda za a yi idanun mu kewaye Allah subhanahu wataala ba zai yi ba. Wannan shine la tudrikuhu al-absar. Na'am. Dajjal, now. Karshen Dajjal, Annabi Isa ne zai kashe. Ina fata mun gane. Annabi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a cikin hadisi, yake cewa Annabi Isa zai dawo. Yawa, idan ya dawo, shi Dajjal da ganin saukan Annabi Isa kai tsaye, Annabi Isa zai sauka a Baitul Maqdis a Jerusalem. A wannan masallacin kudu musulmai za su taro a wurin. Ina fata mun gane. Muna wurin Annabi Isa zai sauka, ko ba zan ce muna wurin ba, waɗanda za su rayu zuwa wani lokacin suna wurin. Kware kuwa saboda wanda zai rayu zuwa wannan lokacin sai dai wanda Allah ya kiyaye, saboda ba karamci kina ba ne a cikin zamani. Allah ya kiyaye mu. Saboda haka waɗanda za su rogo daga cikin musulmai masu imani, yawa, Al-Mahdi zai tattara su. Ina fata mun gane. Mahdi idan ya zo zai tattara su zuwa wannan masallaci, suna sallah, Annabi Isa zai sauka. Dajjal idan ya hango sauka Annabi Isa zai fara narkewa, kafin ya narke Annabi Isa zai riske shi, sai kuma ya mene ya karasa shi ya kashe shi. Ina fata mun gane. Saboda haka Annabi Isa shine zai kashe shi, sai Dajjal kuma ba wani mene danin ai ana wurin suna da yawa. Zuwan Annabi Isa yana da ciki, zuwan Mahdi yana da ciki, zuwan wannan zuwan da jana ciki. Bayan Annabi Isa ya zo, to Allah zai tura wani iska eh Allah zai tura wani iska, wannan iska zai zo ya kwashe ya karbi duk rayukan duk wani mumini a duniya. Saboda ka idan wannan iska ta kada baka mutu ba. Allah jaye kun yi ka magana kan Allah wallahi magana wannan iskan shi zai zo ya karbi rayukan mumini gaba ki da na Annabi Isa da na Mahdi da kuma mumini da suke tare da su. So ka duk wanda zai mutu ba a wannan lokaci sai ka manzo Allah ya ce duniya ba za ta bushe ba, ma'ana tashin kiyama ba zai zo ba sai an zo ba samu me wanda zai iya ce la ilaha illallah a duniya ba. Mun karanta wani abu mai kawo da wani a baya. So daga sai an zo ya zama to kamar da manzo Allah ya ce la taqumu sa'ila ala shirarul khalq, wato tashin kiyama ba zai yi ba sai da akan wannan kada kashe mun computer. Wannan abu ne. Allah bai na kallon.